Masu sauraro, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata, 16 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a karamar hukumar Mangu a jihar Plateau sun sanya dokar hana yawo na awowi 24 biyo bayan rikici da ya yi sanadin rasa rayuka da kona dukiyoyi a yankuna da dama. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, wato jamhuriyar Niger na kara zama wata hanya da masu fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa ke amfani da iyakokinta wajen safarar miyagun kwayoyinsu zuwa wasu ƙasashen duniya. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsandama cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Rasha ta kai hari ta sama akan birnin Kyiv, wanda ya haɗa da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami, inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a lokaci guda. Sarhi Popko, shugaban hukumar soja ta birnin Kyiv, ya rubuta a shafin Telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin ɗan ƙaramin lokaci. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuka da ba a tabbatar da yawansu ba, da kuma dukan makamai masu linzami guda 18 da Rasha ta harba a kan Kyiv, ciki har da makamai masu linzami na Kenzol guda 6. A yau Talata, kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da Red Crescent, da ake kira IFRC a takaici, ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jinƙai da ake matuƙar buƙata ya isa birnin Port Sudan na ƙasar Sudan, yayin da aka samu rahoton ƙarin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwabza faɗa. Kayan agajin sun haɗa da barguna, kayan girki da gidajen sauro don iyalai 500, a cewar ƙungiyar ta IFRC a cikin wata sanarwa. Ana sa ran isar wasu kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa. Daraktan kungiyar IFRC na yankin Afirka, Mohammed Mukir, ya faɗi cewa an riga an raba yawancin kayan agajin kungiyar ga mutanen da suke bukata sosai, duk da cewa an wawashe wasu a birnin Khartoum da Darfur. Mohammed ya ƙara da cewa waɗannan kayan jinkan na ƙasa da ƙasa na zuwa ne a wani muhimmin lokaci domin za su taimakawa kungiyar Red Crescent ta Sudan wajen tallafawa mutanen da rikicin ya ritsa da su, da kuma ambaliyar ruwa da ake hasashe wadda ke yawan faruwa a ƙasar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗi cewa akwai alaman da ke nuna ƙasashen Rasha da Iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar soja. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedant Patel ya faɗawa manema labarai cewa har yanzu Iran na zaman babbar ƙasar da ke goyon bayan Rasha ta fannin soja, kuma Iran ta riga ta baiwa Rasha makaman artillery da tankokin yaƙi don amfani da su a Ukraine. Patel ya ce tun daga watan Agusta, Iran ta sama wa Rasha jiragen sama marasa matuki na UAV fiye da 400, musamman nau'in Shahed. Kuma Rasha ta yi amfani da yawancin jiragen na UAV wajen kai hari a kan muhimman cibiyoyi ko wuraren ababen more rayuwa a Ukraine. Patel ya faɗawa manema labarai cewa zurfafa wannan haɗin gwiwar na zaman barazana da kuma haɗari, ba ma ga Ukraine kaɗai ba, har ma da makwabtan Rasha da makwabtan Iran da kuma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Takaddamar soja tsakanin India da China ta shiga shekara ta uku a yanzu, kuma duk da tattaunawar da aka yi tsakanin manyan ministoci da kwamandojin sojan ƙasashen biyu, babu alamar warware takaddamar da ta haifar da taɓarɓarewar dangantaka wadda ba a ga irinta ba a cikin shekaru 60 tsakanin ƙasashen. Masu fashin baki sun ce takaddamar da ake yi a kan iyakar ƙasashen mai tsawon kilomitoci 3,500 da alama tana ƙara faɗaɗa, yayin da wata sabuwa game da iyakar ta sake kunno kai. A cikin watan Disamban bara, sojoji daga ɓangarorin biyu sun yi musayar wuta a jihar Arunachal Pradesh da ke arewa maso gabashin Indiya, yankin da ita ma China take ikirarin nata ne.
To, a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Hukumomi a karamar hukumar Mangu a jihar Filato sun sanya dokar hana yawo na awowi 24 biyo bayan rikicin da yayi sanadin rasa rayuka da kone dukiyoyi a yankuna da dama. A wata sanarwa daga shugaban karamar hukumar Mangu Minister Daput, daukan matakin ya biyo bayan wani hari ne kan wato hari da aka kai kan kauyukan Kubat da Funzai wanda ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi.
Hukumomi a karamar hukumar Mangu a jihar Filato sun sanya dokan hana yawo na awoyi 24 biyo bayan rikicin da yayi sanadin rasa rayuka da kona dukiyoyi. A wata sanarwa daga shugaban karamar hukumar Mangu Mr. Minister Daput, daukan matakin ya biyo bayan wani hari ne da safiyar yau Talata kan kauyukan Kubat da Funzai wanda bayanai ke cewa an samu asarar rayuka da dama. Kansila mai wakiltar Mangu B Ward yace a lokacin da nake magana da shi rikicin ya bazu a kauyuka da dama, don haka basu ma san adadin yawan waɗanda suka hallaka ba.
Nune mai suna Honorable Blandi Gumosh, yanzu haka baran iya gaya miki numban mutane da an kashe ba, domin har yanzu ba riga da an gama ko ba gawacin ba. So ko ta ina yanzu a Mangun gan kauye daya zuwa daya ki kalla ana kai fulanuka suna kai a can, magabul ma suna kai a can.
Naji shugaban karamar hukuma ya sa dokan hana yawo da na awa 24.
To an sa amma dole ana bukatar enforcement domin dokan ta yi aiki,
wato jami'an tsaro kenan.
Jami'an tsaro sun kasa. Ina ne ba da shawaran idan da a turo jami'an tsaro su dan yawa a both side, sojoji da police da civil defense, a ga inda za a yi operation, ba sa hannu a turo mutane da za a shigo jami'an tsaro su yi yawa a Mangu.
Shugaban matasan Buwai yace ya ga gawarwaki da dama.
Sunana da Dr. Clifford Ibrahim, Fulani suka shigo cikin wancan anguwan, sai suka kira sallah suka ce Allah kubar kubar, sai suka ansa da harbin bindigoji. Mutanen da aka kakkashe da wayan da aka kokkone su a cikin daki sun kai mutane 22 a Kubat. Tashi daga Kubat zuwa Funzai don an kona gidaje na Kubat gaba gida da part na Funzai. Sai mutanen Kubat din wasu da suna kokarin su escape sun zo daga Funzai sun escape zuwa Buwai. Yan attack nasu a hanya an kashe mutane 29 kuma a wajen.
A yanzu dai adadin mutane nawa kuka samu gawa?
Da mutanen Kubat da inda aka attack nasu a hanyar zuwa Funzai ya nuna mutane 51 ake.
A gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar Miyatta Allah a karamar hukumar Mangu yace shi ma ya tashi da safiyar yau ne da labarin an afkawa mutanensa.
Sunana Alhaji Yahaya Bello Shanoro, ni ne chairman ne yake Allah na karamar hukumar Mangu. Yau da sassafe ne da misalin karfe 7 mutane na suka kira ni cewa an afka masu daga area Boy. Al'umma na yanzu da nake magana a area Kumbul, yanzu da muke magana yanzu magabul sun kewaye Fulani na, yanzu suna nan a bakin daji an kewaye su. Yanzu nace to yanzu a kira a taimaka a tura jami'an tsaro saboda a risku ne rayuwansu. Kuma abin da ya kama daga su Boy din nan gaba ɗaya ribagin an kona su, sai har da mutane suke tai da kashe shana kai.
Zuwa yanzu kun samu adadin waɗanda suka mutu a ɓangaren ku?
Gaskiya sai dai ko zuwa an jima, amma a zuwa yanzu ba zan iya sanin adadin jama'a wanda aka kashe ba.
Tuni dai gwamnan jihar Filato Simon Lalong ta bakin daraktansa kan harkokin manema labarai da jama'a Makut Simon Macham ya fitar da sanarwar yin tur da lamarin. Gwamnan na jihar Filato ya kuma umarci jami'an tsaro su gaggauta kamo waɗanda suka aikata aika-aikan don hukunta su. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto dai hukumomin tsaro ba su fidda wata sanarwa kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To mun gode Zainab Babaji. Sannan a hankali dai jamhuriyar Niger na ƙara zama wata hanya da masu fatocin miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa ke amfani da ita wajen safarar miyagun ƙwayoyinsu zuwa wasu ƙasashen duniya. Hakan na faruwa ne duk da matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka wajen yaƙi da wannan al'amarin, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai.
A 'yan watannin nan dai hukumomin Niger a ƙarshen wata hukuma ta musamman da ke yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi Ocritis na samun nasarar kama masu fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa a ƙoƙarinsu na kai ƙwayoyin a wasu ƙasashen duniya. Cikin nasarorin da hukumar ta Ocritis ta samu a baya-bayan nan, akwai kama wasu mutane hudu da suka shahara wajen safarar miyagun ƙwayoyi a wasu ƙasashen Afirka da suka hada da Ghana da Togo da Benin da Mali da kuma jamhuriyar Niger. An kama su ne dauke da tabar wiwi da nauyinta ya kai kusan kilogram 300. Kazalika makon farko na wannan wata na Mayu, hukumar ta kama wasu mutane 10 masu fataicin miyagun kwayoyi, 9 daga cikinsu 'yan ƙasar Nijar ne. Hukumar ta kama su ne ɗauke da maganin tramadol na kimanin kuɗin saifa ₦147 million, wanda za a yi safararsa zuwa ƙasar Libya. Ɗayan kuma ɗan ƙasar tarayyar Najeriya ne da aka samu da haɗe hodar Iblis fiye da kilogram 1. Kashegari kuma hukumar ta Okritis ta samu nasarar kama wasu mutane 3 'yan ƙasar Nijar ɗauke da miyagun kwayoyi na tabar wiwi da nauyinsu ya kai kusan ton 1. Akasari dai masu safarar miyagun kwayoyin a Nijar na amfani ne da kogin kwara ko isa wajen jigilar miyagun kwayoyin nasu ta hanyar amfani da kwale-kwale.
In ta hito daga Ghana, in aka kawo ta nan wurin bakin ruwa, daɗa sai masu fataucin nata sai suna ɗaukar ta da abin hawa babura, ana kai ta cikin garuruwa ƙauyuka. Dannan na kuma sai a koma ana raba ta, ana watsa ta rabi a cikin Najeriya, rabi kuma a cikin ƙasar mu ta. Taucin kwaya ya zama ruwan dare ga duniya nan wajen mu. Ko ina ana samun ta.
Dole ne sai kowa da kowa ya sa hannun shi, musamman ma uwaye. Tunda uwaye wata ran da yawa su suke boye abin da ɗiyansu suke yi. Kuma irin wannan me yake da suna yau da kullum kuna ganin abin da bai kamata ba a cikin unguwa da sauransu, kuna iya ku irin wannan ku zo ku kutuntuba, ba sai an sa sunan ku, ba sai an gwadi ba kan ku, kun ga gai irin wannan taimako ne ma duka al'umma.
Fataucin miyagun kwayoyi dai babban laifi ne a gaban dokokin jamhuriyar Nijar, al'amarin da kan iya kai ga fuskantar zama gidan wakafi daga shekara 1 zuwa 10 ko ma fiye da haka.
Abubuwa ne wanda ya kamata a zo a jinjina masu, shi yasa na zo tare da abokan aiki na dan ce masu muna jin daɗin aikin da suke yi, kuma muna jinjina masu su ci gaba da wannan aiki.
Ganin yadda wannan al'amarin na fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa ke ci gaba da yin kamari a jamhuriyar Nijar, hukumar ta Okritis ta bayyana mahimmancin canza bayanai tsakanin ƙasashen duniya. Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya jima a tashar ta VOA Africa a kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato rahoto na musamman.
A ranar 15 ga kowane wata na Mayu ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ranar iyali ta duniya. To sai dai a Najeriya dubban iyalai ne wannan rana ta zo masu suna cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka tarwatsa su daga garuruwansu. Alhaji Shehu Haruna Mafia, tsohon kwamishin nan harkokin addinai ne a jihar Niger kuma dan asalin garin Kumbashi ta karamar hukumar Mariga, ya ce a yanzu haka dubban iyalansu sun tarwatse a sakamakon tashin hankalin 'yan fashin dajin, kamar yadda ya yi karin bayani.
Wallahi san kai ma cikin hali muna hali ko da bandi sun shigo garin mu, ai muna kata-kata da gari.
Yanzu akwai jama'a yankin naku koko?
Gaskiya ba jama'a.
Wannan ya zo daidai da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na 15 ga watan Mayu, wato ranar iyali ko kuma kulawa da iyali. Ya za a ce wannan rana ta same ku?
Gaskiya wannan ta same shi wannan mummunan hali, saboda iyalanmu an kwana cikin daji, an kwana rama duki, abinci ma kwana uku wani bai ci abinci ba, yunwa ruwa da ruwan sama ga abin da zai kai ba daɗi daidai.
Amma shi wannan yanki yanzu babu jami'an tsaro ne?
Gaskiya ba jami'an tsaro a wurin, babu.
Yanzu kana da ƙididdigan ko kuma lissafin garuruwan da babu kowa a wannan yanki naku?
Eh to, ka san matsalar da ruwa ga wani gagare kuma ba shi ba mutane. Burya ma akwai da teku, to ma a cikin tsoro, zago a cikin tsoro, awalla ma a cikin tsoro, taku a cikin tsoro, iddari a cikin tsoro. Mashaye ba kowa, yaba ba kowa, kuma kawowa a cikin tsoro da kuke wurin.
To, da duk mutanen waɗannan yankuna ina suka yi?
Ita nan Bangi.
Ok, Bangi na headquarter ƙaramar hukumar Mariga kenan.
A nan kuma lakance, tunda an yi wa wurin, ba wurin kwana, an kwana firamare ne, abin gashi dai kuka yi,
sai ba dai daɗi.
To yanzu me yake kiran ku ga ita gwamnati?
Muna ina kira gwamnati don ana tuzuwa mu ita rahama. Kaga an fara ruwa bara kamar haka aka ci gaba da nan ba a ruwan kwarai ba wani ruwa bai abinci zai ci an koro shi daga yanki bai da kuɗin duka haya bai kuɗin da ci abinci ba inda ya kwana. Ina kira ga mahukunta a kai mana jami'an tsaro a garin nan saboda a saba a noma.
Ko baya ga wannan yanki ma akwai wasu yankunan da a yanzu haka iyalan nasu ke cikin wani yanayi na tashin hankalin. Alhaji Muhammad Bala shine sarkin Hausawan Ma'undu, wani yanki da 'yan fashin dajin suka tarwatsa a jihar Niger, ya ce tinima suka fita batun karatun 'ya'yansu a wannan yanki a sakamakon matsalar 'yan fashin dajin, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Gaskiya Mustapha Nasiru ba tare muna cikin halin hau'ilayi yunwa tana nan ma tana neman kashe mu. Wallahi ga mu nan ko abin sayan goro ba mu da shi.
Yanzu kun bar garuruwan naku na Ma'undu din?
Mun bar garin Ma'undu kan dole mun rabu da wuraren mahallanmu. Ga mu nan muna rage muna ya ku bayi.
Yanzu da ku da iyalanku kun duk kun watse kenan?
Mun watse wallahi Mustapha Nasiru ba tare.
To yanzu wani hali iyalan suke ciki musamman yara da mata makomaku wurin karatu da sauransu?
Na babu tabbatun karatu kan. Magana ka ratu bai taso ba a danda zamu ci muke nema ban da aje makaranta.
To nan shi Ma'undu din har yanzu akwai wannan matsala?
Matsala kai. Ai wurin hanya ce ka sani mu Ma'undu ba nan suke ba ka sani kai dai su biyo wurin. Ka su kaga ko bai yiwa su biyo muna wurin.
To yanzu me kuke so ita hukuma ta yi?
Ya muna roƙon hukuma kawo mana dauki da abin da muka ko dai abin da muka ci muka kama.
To mata da kananan yara su ne suka fi shan bakar ukubar waɗannan 'yan bindiga kamar yadda za ku ji a cikin zantawar da muka yi da waɗannan matan waɗanda a yanzu haka sun tsere daga garinsu na asali wato Ma'undu.
Wannan asabiya gaskiya ni da ma ina cikin wani hali mai matsananci tun da dai gaskiya ko tun da ma da yake yin shekara hudu har yanzu ban samu na warware ba. Ni da yara muna nan muna ta fama ne ko su tarasawa babu ne babu abin da za a ci ga mu nan muna ta wahala ne.
Yanzu ke da yaran ki nan babu maganan karatu ma dai kenan.
Ina maganan karatu ba maganan karatu kwata kwata kana neman abin da za ka ci da kai da yara ka tura yaro an gara ka tura mai debo ganye mai menene a samu abin da aka ci.
So yanzu can garin naku dai ba hali a koma kenan.
Eh to kan ba hali a koma tunda muna jin tsoron wayannan mutanen kuma kaga a kan ya ka tashi walakanta mu na yara tunda da gura ke gare mu nan mai dan karin halin zuwa yana dan shiga yana neman mana dan abin da za a ci kaka a lokacin da an kakka masa aka yi ya kaka shi su sai da aka zo aka zama aka gana dai a zindi shirme ne ba gaskiya bane to kaga yanzu ai dole ya dan dakata.
Yanzu ku nan to me kuke yi kuna dan samun abin sawa baki?
Wallahi yanzu babu wani abin yi tunda babu sana'a dire ba ka jiya kana wani abin yi na yau ma sai ka nemi shi sannan ka samu da za a ci ka zauna ka saba tunanin na gobe.
Kuma nan ku iyali yanzu mata ire-iren ki kuna da yawa nan inda kuke kenan?
Wallahi mata yanzu ni dai da yara na nan wurin ina ganin mun kai mu 13.
Kuma haka nan kuke kara zube?
Haka nan muke kara zube ba sana'a yi ba komai.
To yanzu me kuke so su hukumomi su yi?
To muka gaskiya dai in za mu samu muna son da tallafa muna ni dai ban ma ta tallafa muna dai a samu muna aikin yi ba kuma sannan a samu mu koma ƙasar mu ta zauna lafiya. Ya bari mu kai cikin garin mu zauna tana cikin nan zauna ai ban jira dan zama ba
magajiya ta muna cikin halin kakamukan to muna son taimako Allah shi taimaka mana ku taimaka mana saboda ni ko gani ban yi kwarai akan bakin cikin anya mu ce mun yan uwa rabbi jabar rabbi yamma rabbi kuli rabbi arewa kuma babu ba su da abinci ni ban da abinci ni ban da da ban da dika su nake je da su to su ma ba su ji dadi ba ba su da wurin zama ni bale ni in samu abin da na tallafa ko gani ban yi.
Yanzu dai yan uwan naki an tarwatsa su baki ma san inda wasu suke ba kenan?
Ba san inda wasu suke ba.
Ku dai kuka samu kuka dawo kasuwan Garba kenan ko?
Ka komo kasuwar Garba ko.
To yanzu menene kiran ku ga ita gwamnati?
To abin da ake kiran mu ga gwamnati muna roƙon ta tallafa muna. Ta sai mu komo da abincin ci kuma ta taimaka mana da ahoke muna a san mu a samu a yi noma mu samu mu zanna lafiya.
Wato a kai jami'an tsaro kenan?
Madalla muna son haka nan in mun samu. Kaga mun zo ko ga kaka muna gudu da gudu ni komo ga kasa ni komo garin ga kwana na biyu da ni iso ban samu ko ina mata ba.
Kina ne kwana biyu kina tafiya kasa ko ku?
Ina tafiya ga kasa in Allah to kasar ni iso garin ga kwana na biyu a mai cece saboda mun ji matsala ba mu son su iske mu ga garin sai ga su sun biyo sun wuce. Mun ka ce to ba mu tsayi ba mu sani ko akwai wasu ga kakan nan mun ka tsere dole yan kayan mu sai rabi mun ka bar su na dan abin da mun ka samu ko da mun ka koma an dauke rabi iyaka a nan.
To ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce lamarin 'yan bindigar ya dame ta sosai, ga ma dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan lamarin 'yan fashin dajin.
For battle bandits, this morning they came out in numbers around Kumbashi area. They engaged our security agents and service assets for a few hours in a fierce gunfight.
Ya ce da safiyan nan yan bindigar da yawa sun fito a yankin Kumbashi, kuma har sun yi dauke ba dadi da jami'an tsaronmu. Abin takaici ma har daya daga cikin komandojinmu ya rasa ransa. Ya zuwa yanzu ma ba mu tantance yawan adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba daga ɓangarorin guda biyu.
At this moment we cannot really say the number of casualty on our side or on the side of the enemy being the bandits.
Fata dai samun nasarar shawo kan wannan matsala ta 'yan fashin dajin ta yadda iyalai za su koma garuruwansu su zauna cikin salama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, kafin mu kawo muku sauran abubuwan da muke tafa da su, ku shakata da wannan wakar.
Assalamu alaikum maza ga mata musulmai, ku saurari wannan zantuntuka mai ban tausayi. Randa zan bar duniya bayan na rasu, mata ta su da hawaye don ta masu. Ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fagen ubanmu ya rasu, babanmu ya rasu. Nan da nan sai a sheda maliman ya zo ya yi sallah domin ni na tafi. Tun da ma ai na adana likafani na, mata ta ita za ta yi wankan gawa sai mun sutura. Bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa. Gabanin sallan liman ya tambaya, shin akwai wanda ke bin na zabashi? In akwai to ya fito don a biya shi, in kai yake bi to ka fito don ka biya shi. Bayan shi sai a ce a daidai da safu ka fada da ka fada. Ban tausayi wayo inda ina da murya ga na yi waka in ce sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta. Ina da wata mota mai suna Toyota, ciki za a sani ana laida ilalla iyalina motoci.
To masu saurari yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da karon da ke can yana dab da karewa na semi-final ko kuma karon kusa da na ƙarshe na kofin ƙwallon ƙafa na zakarun Turai na Champions League tsakanin ƙungiyoyi biyu na ƙasar Italiya kuma na gari guda na garin Milan da suka daɗe suna ja inja sai dai ƙwarya ta fashe cewa da Inter Milan da Milan AC. Ƙungiyoyin biyu sun kara kwanaki bakwai da suka gabata, inda Inter Milan ta yi shammata a filin ƙwallon ƙafa na Milan AC da ta gurfanar da ita ɗan takaita can lokaci tare da makamata cin kwallaye biyu a raga. Karawar ta biyu ta semi-final ta zakarun Turai da kwallon kafa ta bana za a yi ta ne a gobe Laraba idan Allahu ya kai mu tsakanin Manchester City da Real Madrid a Etihad Stadium na kasar Birtaniya. A kwanaki shida da suka gabata kungiyoyin biyu sun yi kunnan doki ɗaya da ɗaya kasar Spain. Dangance da sanannen dan wasan kwallon kafar nan dan kasar Faransa Paul Pogba da ke bugawa club din Juventus na kasar Italiya, a yau ne agent
wasa Rafaela Pimenta ta bada sanarwar cewa za ya ganin dan wasan a wasanni na ƙarshe na kwambalar kwallon kafa na wannan shekara na Serie A na kasar Italia biyo bayan jin radadin da yayi kafafunsa a ranar Lahadi da ta gabata a lokacin karawar Juventus da Cremonese wasan da Juventus ta lashe cibiyo da nema tun lokacin da dan wasan ya koma club din Juventus daga Manchester United ta Burtaniya a bara ya shafa ma da ciwo kala-kala da sun ka hana shi bugawa kasar Faransa wasannin ƙarshe na kofin duniya da suka kana kasar Qatar a dai lokacin jin ciwon Paul Pogba a ranar Lahadi ta gabata da dama daga cikin waɗanda ke bibiyar sha'anin ƙwallon ƙafa na duniya sun bayyana cewa ba za a sake ganin dan wasan ba a wani hilin ƙwallon ƙafa na duniya sai dai kungiyar sa ta Juventus de Turin a yau din nan Talata tuni ta bada sanarwar cewa dan wasan na murmujewa kuma yana ci gaba da yin atisaye tare da sauran abokanansa da kungiyar ƙwallon ƙafa na Juventus na Turin. A wasannin MMA na boxing na sai abokin karawa ya kasa motsi Marushule dan kasar Brazil dan shekaru 36 da haihuwa da ya shahara wannan wasar ya halaka har lahira bayan da wani ofishin ɗan sanda ya halba masa harsashi har lahira a wani fada da hada shi da dan wasar na MMA a Porto Alegre a Brazil a cikin wata mashaya. Moro Shaule ya rasu ne bayan da ya shadar ma biyu daya a gefensa daya ko a bayansa inda ya ci gagarin kunan a asibiti a lokacin da likitoci suka yi kokarin ceto ransa. Mutanen biyu dai sun yi taho a gama ne bayan da matansu suka soma hayaniya kuma ofishin ɗan sandar ya hiddo bindiga shi ma dan wasar na MMA Moro Shaule ya hiddo tashi har ma ya so ya sabcike ta abokin karawarsa shi ma ɗan sandar ya ji ciwo da yarinyar da ke tare da dan wasar Moro Shaule amma dukkansu rayukansu sun samu kubuta daga malaman asibiti. A wasannin Open na tennis na birnin Rome na kasar Italia dan kasar Serbia kuma na daya a duniya Novak Djokovic ya kai ga kwata final bayan da ya lalabe dan kasar Britania Cameron Norrie da ci 6-3, 6-4. Novak Djokovic zai kara a kwata final da Holger Rune dan kasar Denmark da ya share awa 3 kamin ya hankaɗe dan kasar Australia Alexey Popirin da ci 6-4, 5-7. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai takaitattun labarai. A takaice a yau Talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Russia ta kai hari ta sama akan birnin Kyiv wanda ya hada da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a lokaci guda. Serhiy Popko, shugaban hukumar soja ta birnin Kyiv, ya rubuta a shafin Telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuki da ba a tabbatar da yawansu ba da kuma dukkan makamai masu linzami guda 18 da Russia ta harba a kan Kyiv ciki har da makamai masu linzami na Kinzhal guda 6. A yau Talata kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da Red Crescent da ake kira IFRC a takaice ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jinƙai da ake matuƙar buƙata ya isa birnin Port Sudan yayin da aka samu rahoton ƙarin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwabza faɗa. Kayan agajin sun haɗa da barguna, kayan girki da gidajen sauro don iyalai 500 a cewar ƙungiyar ta IFRC a cikin wata sanarwa. Ana sa ran isar wasu ƙarin kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa. Daraktan kungiyar IFRC na yankin Afirka, Muhammad Mukir, ya faɗi cewa an riga an raba yawancin kayan agajin kungiyar ga mutanen da ke bukata sosai, duk da cewa an wawashe wasu a Khartoum da kuma Darfur. Amurka ta faɗi cewa akwai alamun da ke nuna ƙasashen Russia da Iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar soja. To masu saurare baki daya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda, sai kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yau, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ake sallama da ku, a huta lafiya.